Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 31 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanon labarai.
To, baba, kasar Gabon mai arzikin man fetur a nahiyar Afirka ta ja hankalin kasashen duniya yayin da jami'an sojan kasar suka ayyana kwace mulki a jiya Laraba. Amurka na bin diddigin abubuwan da suka faru a birnin Libreville na kasar ta Gabon, a cewar fadar White House, sa'o'i bayan da jami'an soja a kasar suka kwace mulki. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan Rasha da safiyar jiya Laraba. Ta yiwu wannan shine hari mafi girma da Kiev ta kai a kasar Rasha tun bayan barkewar rikicin da aka shafa watanni 18 ana yi tsakanin kasashen biyu.
Kanon labarin kenan. A cikin shirin za ku ji juyin mulki da sojoji suka yi a kasar Gabon shine na cikin 8 a cikin shekaru 3 a Afirka. To, ko menene ke kawo haka?
Bai wuce tsanani da mutane suke ta dada radawa ba, matsi yana ta dada yin yawa, tattalin arziki ya yi ingantuwa, kuma gwamnatocin sun gaza.
Muna kuma dauke da fashin baki da Farfesa Buben na Maiwa na Jami'ar Diop a Senegal, Yamana, akan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar Gabon. Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri Grace Abdu za ta gabatar. Amma kuma sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Gabon mai arzikin man fetur da ke gabar teku a tsakiyar Afirka ta ja hankalin kasashen duniya yayin da jami'an soja a kasar suka ayyana kwace mulki a wani abu mai kama da juyin mulki a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi a gidan talabijin na gwamnatin kasar ta yiwu ita ce babbar barazana ga mulkin gado na kasar. Lamarin ya kuma bayyana irin gwagwarmayar mulkin da aka kwashe shekaru ana yi. Juyin mulkin ya kuma ƙara kawo damuwa a yankin da ma ƙasashen duniya a kan guguwar juyin mulki da ake da ke tashi a yammacin Afirka. Kasar Gabon dai ta shafa fiye da rabin ƙarni a ƙarƙashin mulkin iyalin Bongo. Omar Bongo Ondimba, wanda ya yi shugabancin Gabon tsawon shekaru 42 har zuwa rasuwarsa a shekarar 2009, tsohon sojan saman Faransa ne kuma ɗan siyasa wanda ya karɓi mulki a shekarun da suka biyo bayan samun 'yancin kan ƙasar. A gefe guda kuma, Amurka na bin diddigin abubuwan da suka faru a birnin Libreville na ƙasar Gabon, a cewar fadar White House a jiya Laraba, sa'o'i bayan da jami'an soja a ƙasar da ke yammacin Afirka suka kwace mulki. Fadar White House ta kuma kara kudurorin Amurka a Afirka bayan da aka tambaye ta ko guguwar juyin mulkin da ake yi a yankin alama ce da ke nuna Washington ta kawar da idanta daga nahiyar da ke da arzikin albarkatun ƙasa. A wani taron manema labarai ta yanar gizo, John Kirby, daraktan sadarwa na Majalisar Tsaron Ƙasa a Amurka, ya ce abin ya faru ne gaba ɗaya a cikin dare. Shugaban kasar Gabon Ali Bongo Ondimba, da ya dade kan karagan mulki, ya fitar da wani bidiyo inda ya tabbatar da cewa an yi mashi daurin talala 'yan sa'o'i bayan da aka tabbatar da cewa shi ya lashe zaben da aka gudanar a baya-bayan nan a kasar, wanda masu sa ido suka ce yana cike da kurakurai. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan Rasha da safiyar jiya Laraba. Ta yiwu wannan shine hari mafi girma da Kiev ta kai a kasar Rasha tun bayan barkewar rikicin da aka shafa watanni 18 ana yi tsakanin kasashen biyu. Jiragen sama na Ukraine sun auna yankuna 6 na Rasha ne, inda ɗaya daga cikinsu ya taɓa wani filin jiragen sama a kusa da kan iyakar Rasha da Estonia da Latvia. Jirgin saman mara matuki ya haddasa gagarumar gobara tare da lalata wasu jiragen jigila na yaƙi na IL-76 guda 4 waɗanda za su iya ɗaukar manyan injina da sojoji, abinda kamfanin dillancin labaran TASS na Rasha ya ambaci jami'an agajin gaggawa na faɗa kenan. Hare-haren da jiragen marasa matuki ke kaiwa cikin dare sun kwashe sama da sa'o'i 4 suna aiki, a cewar jami'ai, ko da yake babu wanda ya jakkata. Kawo yanzu dai babu wani bayani daga jami'an Ukraine, duk da cewa ba kasafai Kiev ke daukar alhakin kai hare-hare a cikin Rasha ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Cikin shekaru uku nahiyar Afirka ta fuskanci juyin mulki haso takwas gabani na baya-bayan nan da aka kai a kasar Gabon. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya mana nazari akan haka.
A shekara ta 2021 sojoji sun kaddamar da juyin mulki a kasar Mali bayan da yan baraza zababbiyar gwamnatin demokradiyya ta Ibrahim Bubakar Keita a shekara ta 2020 da kuma kafa gwamnatin rikon kwariya karkashin jagorancin Ba Ndaw. Matashin soji dan kimanin shekaru 43 Kanar Asimi Goita ya kore gwamnatin Ndaw. Shi kansa shugaban sojojin juyin mulkin Kanar Asimi Goita ya tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka shi yayin da yake sallar Juma'a a wani masallaci da ke Bamako babban birnin kasar. A kasar Guinea wani matashin soji shi ma dan kimanin shekaru 43 Kanar Mamadi Damboya ya jagorance juyin mulkin da yan baraza gwamnatin farar hula ta Alpha Conde. Ranar 25 ga watan Oktoban shekara ta 2021 babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin kasar Sudan Lieutenant General Abdul Fattah Al-Burhan ya kaddamar da juyin mulki a kasar inda ya kori gwamnatin farar hula ta rikon kwarya karkashin jagorancin Abdullah Hamdok. Bayan da ya kawar neman mulki, mummunan rikici na cikin gida ya barke tsakanin shugaban juyin mulkin General Al-Burhan da mataimakinsa General Mohamed Dagalo a cikin watanni biyar da aka yi ana wannan rikici na kasar Sudan. Yanzu Sudan ta tarwatse. Kawo yanzu sama da mutane 5,000 ne aka kashe ko kuma suka mutu a saboda azabar wannan yaki. A Burkina Faso wani matashin soji dan kimanin shekaru 34 Lieutenant Colonel Ibrahim Traore ya fitattaki gwamnatin demokradiyya ta shugaba Paul Henri Sandaogo Damiba a watan Satumban bara. Colonel Ibrahim Traore yanzu shine shugaban kasa mafi karancin shekaru a duniya. A ƙarshen watan Jiya ne kuma komandan Dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a Niger Brigadier General Abdurrahman Chani ya ambarazza gwamnatin demokradiyya ta Alhaji Muhammadu Bazoum a wani abu mai kama da arashi kuma. A ƙasar Gabon jiya komandan rundunar da ke tsaron fadar shugaban ƙasa Colonel Brice Clotaire Oligui Nguema ya jagoranci ambarazza gwamnatin farar hula ta Ali Bongo. To ko me ke jawo juyin mulki akai-akai a nahiyar Afirka? Dr. Saidu Ahmed Dukawa kwararre ne a sha'anin kimiyyar siyasa.
Baban abin da yake janyo juyin mulki a kasashen nan na Afirka a kwana-kwanan nan bai wuce tsanani da mutane suke ta daɗaɗawa ba. Matsi yana ta daɗayin yawa, tattalin arziki ya yi ingantuwa, kuma gwamnatocin sun gaza zaɓuɓɓuka kuma ba sa iya fitar da mutane daga halin da ake ciki. Za a yi zaɓen amma sai a ga kaman gwamnatin jiya ta fita yau, ta shekaran jiya ta fita jiya, sai kuma da su kuma an gaji da su sun dade a mulki, amma kuma kullun akai zabe su ce su suka sake ci. Duk sauran rukunin mutane kuma ba su da karfi da kuma tsari da za su iya karɓar gwamnati sai soja.
To ko yanzu menene abin yi? Wannan ita ce tambayar da na yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da ke birnin Paris, Dr. Sadiq Abba.
In ana so a yada juyin mulki a Afirka, ba wata hanya da ya kamata a bi sai demokradiyya. In aka ba demokradiyya ƙarfi, ka ɗauki ƙasashen da ba a juyin mulki kamar ƙasashen horon Birtaniya a da, demokradiyya ta zama ta yi ƙarfi. Amma ƙasashe inda ake kama karya ba a bi gaskiya ba, ba a iya hana juyin mulki.
Dr. Sadiq Abba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Amurka ta bayyana damuwa kan cewa Rasha na gab da cimma yarjejeniyar sayan makamai daga Koriya ta Arewa domin ƙarfafa yakin da take yi da Ukraine. Mai magana da yawun fadar White House akan batutuwan tsaro John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka na da yakinin tattaunawar sayan makamai tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa na ci gaba sosai. Ya ce a kwanan nan ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya kai ziyara Koriya ta Arewa domin kokarin shawo kan Pyongyang ta sayarwa Rasha da makamai. Kirby ya kuma ce shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar wasiƙu inda suka yi alƙawarin ƙara haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Bayan haka, Amurka na da bayanan sirrin da ke nuna cewa wata tawagar jami'an Rasha ta je Pyongyang bayan ziyarar ministan tsaron ƙasar. Miliyoyin yara a fadin Ukraine da kuma wasu kasashe bakwai da ke makwabtaka da kasar suka rasa damar samun ilimi da kwarewar da ake bukata don taimakawa Ukraine farfadowa daga barnar da mamayar Rasha ta haddasa a kasar, a cewar asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya na UNICEF. A cikin Ukraine, ana ci gaba da kai hare-hare akan makarantu akai-akai, lamarin da ya bai yara cikin damuwa sosai kuma ba su da wuraren da za su yi karatu, a cewar Regina de Dominicius, Director UNICEF a Turai da yankin tsakiyar Asiya. Ba wai kawai hakan ya bar yaran Ukraine suna faman samun ci gaba a iliminsu ba ne, suna kuma gwagwarmayar rike abin da suka koya a lokacin da makarantansu ke aiki sosai, a cewar Regina a wani taron manema labarai a ranar Talata. Regina ta kai ziyara Ukraine a makon da ya gabata inda ta gana da malamai da yawa waɗanda ta ce sun jakkata a wani hari da aka kai a wani yankin farar hula a birnin Romney da ke arewacin ƙasar.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan juyin mulki da sojojin kasar Gabon suka yi bisa dalilan da suka bayar cewa zaben kasar na cike da magudi, masu sharhi da dama ne suke tsokaci akan wannan abin da suka kwatanta da ruwan dare. Na tuntubi Farfesa Abubakar Maiwa na Jami'ar Diop da ke ƙasar Senegal, ko shin wannan juyin mulki yana da nasaba da waɗanda aka gani a baya?
Ina ganin cewa na gaban shi ya dan bambanta da na sauran, ko da yake ya kusa da irin na Guinea Conakry, to amma bai kama da na Mali ba, da na Burkina Faso, da na Jamhuriyar Niger. Me yasa? Shugaban ƙasa na Liberia Alan George Weah, zamanin da aka yi juyin mulki na Jamhuriyar Niger, lokacin da ECOWAS ta je ɗaya wannan taron naka na ɗauki wannan umarnin matakin ne zuwa ga Niger, ya yi magana wadda mutane ba su yi la'akari da ita. Ya ce muddin ya zamanto ECOWAS tana kawo goyon baya ga zaɓe irin wanda ake yi cikin nahiyar mu ta Afirka, wato wani ya ci a ce ba shi ya ci zaɓe ba, ko kuma wanda yake bisa iko ana cewa bai faɗuwa, wato mutukara ba. Ya ce muddin ECOWAS ba ta fito tana faɗin gaskiya ba, ta cewa da an tabka magudi a cikin zaɓuɓɓukan da ake yi ba a ƙara juyin mulki a nahiyar Afirka. To wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Gabon, kowa ya ji abin da suka faɗi, ta cewa da a can haka bakinsu abin da suka faɗi, tunda duk abin da za mu faɗi dai da abin da ta bakinsu za mu magana.
Haka.
To suka ce zaɓen da aka yi ne an tabka magudi a cikin shi, saboda shi domin suna neman kwanciyar hankali a cikin kasar tasu suka hambara da wancan iko, abin da suka faɗi kenan. To amma in aka tsaya aka yi nazari kwarai, wannan juyin mulkin na ƙasar Gabon da lauje cikin naɗi.
Wani irin lauje ne a naɗin?
Ga wannan mugunyar ƙasar Faransa da ya zamanto ita ce tamma ƙasar nan mulkin mallaka. Wato irin maganganu masu tsauri da take yi zuwa ga Jamhuriyar Niger, da irin barazana da take yi zuwa ga Jamhuriyar Niger, irin mazurrai da take ma Jamhuriyar Niger, tamma Mali, tamma Burkina Faso. Yanzu ga shi an waye gari sai muka ga ba ta da wannan kuzari zuwa ga kasar Gabon, zuwa ga wanda suka juyi a kasar Gabon. Alhali duk wanda ya saurari irin abinda suka yi toha ta bakinsu da irin matakin da suka ɗauka zuwa ga Jamhuriyar Mali, zuwa ga Burkina Faso, zuwa ga Niger, to wannan abin ba su ɗauke shi ba zuwa ga Jamhuriyar Gabon. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan muka saurari abinda shi shugaban Majalisar Dinkin Afirka ya faɗa, lalle ya yi Allah wadda da wannan juyin mulki da aka yi ƙasar Gabon. To amma ba mu ji ya ce a maido Alhaji Ali Bongo ba bisa karga iko kamar yadda suka tambaye shi a Jamhuriyar Niger. Har yanzu kuma ba mu ji ba ita ƙasar Faransa ta ce ta yi Allah wadda da wannan, kuma hawa yau a maida shi Alhaji Ali Bongo a maida shi bisa karga iko. To amma Niger kuwa ya sani abin da ya samu ke cewa da lauje cikin nan. Dan ƙasar Faransa in dai ba wata riba gare ta ba a cikin wannan wurin, irin yadda ta jajace idanu zuwa ga jamhuriyar Niger, ya kamata a ce ta jajace idanu zuwa ga jamhuriyar Gabon.
To ko dai ta fahimci tana rasa tasirinta akan kasashen da ta musu mulkin mallaka a nahiyar Afirka, ce yasa ta kama bakinta ta yi shiru akan batun na Gabon.
Malam Magiri, Allah na duba kasa farashi zuwa ga abin da an ribarta ba ta iya kama bakinta ta yi shiru. Wannan juyin mulkin mu je dai mu saura ranan gaba. Diyar da aka yi saboda shi ma wanda suka ɗauko suka sa a gaban yanzu mai cin ikon, ai shi ma mutanen Gongon ne.
Wato ana nuna cewa da kamar tabbashin ma tsohon shugaban ƙasar ne na ɗaya kenan, kuma yanayin shi ya bambanta da irin na Niger. Wato ‘yan gida guda ne, muna nan muna ganin cewa da wannan abin dai tunda shi Emmanuel Macron wato shugaban ƙasar Faransa a cikin wata huduba da ya yi kwanakin baya, mutane ba su saurari abin da ya faɗi ba ne. Ya nuna cewa da Alhaji Ali Bongo ya gaji, Alhaji Ali Bongo baya da lahiya, Alhaji Ali Bongo baya rike da iko a kasar ta Gabon, Alhaji Ali Bongo ya kamata ya je ritaya. To in ya faɗi haka kuma kowa ya san da haka, tunda kowa ya ji da Alhaji Ali Bongo ya san da mutum nan baya da lahiya, mutum nan ba shi yake ikon kasar Gabon ba. To tunda ta kai haka kenan, kawai sun ɗauko wani ne nasu, sun ka sanya a wurin wance ne yakin wancan su kai shi ritaya. Mu a ganin mu kenan hasashen da muke yi kenan, ba mu da wasu ujoji masu gwadin haka, amma hasashen da muke tunanin da muke shine cewa da wannan juyin mulki da hannun ƙasar Faransa a cikin wannan juyin mulki da aka yi can.
Farfesa Bube da Maiwa na Jami'ar Diop a Senegal kenan a tattaunawa da muka yi da shi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tsauka huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da. Menene duniya, menene dadin duniya.
Da yake waɗannan mata duka kusan an ba su gurabe da za su tallafa ma mata, a baya wani lokaci sai ki ga maza suna ce ai an ba ku mukamin, amma kuma har yanzu ana fama da irin matsalolin da ake fuskanta, ba samu an warware su ba. Idan aka ce ki ba waɗannan ministoci shawara, waɗanne matakai kike ga kaman za su sa domin a ce an samar ma mata aiki, an samar ma mata waraka musamman game da matsalolin da suke fuskanta?
Wannan na cikin tambayoyin da shirin zai nemi ansa a yau. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da aka samu a Najeriya tare da rantsar da mata shida a jerin ministocin da za su yi aiki a gwamnatin Tinubu, da ya ɗauki hankalin mata a ciki da wajen Najeriya. Duk kuwa da cewa izuwa yanzu mata a Najeriya ba su kai ga samun kashi 35 cikin 100 da suke nema ba. Domin nazarin wannan batu, yau ma muna tare da Rashida Usman Yahaya, shugabar kungiyar wazir da zaman lafiya ta mata a ƙaramar hukumar Basa a jihar Plateau, da kuma Hannatu Dusu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta tambayi Madam Hannatu abinda take gani ministocin mata za su iya yi domin inganta rayuwar 'yan uwansu mata da kuma ci gaban iyali, sai ta bayyana cewa
ito a gani na dai ina ganin wayannan mata shida ba su isa sosai su biya bukatun mata a Najeriya ba. Ina ganin zai yi kyau in sun haɗa kan mata su kira mataye da suna da mukame kasa da su. Yayu akwai commissiononi, yayu akwai directors wanda mata ne, a yi kamar summit saboda a wayar da kan wayannan matayen su taimaka wa 'yan uwansu mata wanda suna fama. Domin idan an bar wayannan ministoci guda shida kadai ba za su iya biyan bukatun mata a Najeriya.
Ina na fahimce ki kamar su wayannan ministoci mata guda shidan su kira taro kenan wanda za, ko kuma tare da wayansu mata da za a wayar musu da kai.
Eh, haka nake nufi. Wato a kira mataye dai da suke da mukami, mataye da sun kai sun kawo, wayanda sun yi karatu sun gane abin da suke yi. Domin wani lokaci in ba dai an tuntube mutum ba, ba zai gane ga abin da ya kamata ya yi ba. So idan aka yi irin wannan taron, mata za su gane cewa yana da kyau mu ɗauki nauyin juna. Wayannan mata za su rike hanayen wayanda ke kasa da su, domin a ga cewa an taimaka wa juna. Yawancin matayen in kika lura za ki ga cewa kowa dai yana harkan shi ne a wurin aikin shi, ya mai da hankali. Amma idan an kira irin wannan taro, mata sun hadu, an tattauna tare, an jawo hankalin mu tare cewa mu dubi na kasa da mu, kin ga ba za a bar wayannan ministoci kaɗai ba. Kowa a inda yake zai san cewa yana da haƙƙi mace ta san tana da haƙƙi ta taimaka wa yarwanta mace. Ta haka ina ganin za mu ci gaba, zai taimaka wa mata.
To da yake kamar yadda na ce a baya an ba waɗansu irin waɗannan makamai, daga baya sai ki ga kusan za a ce akwai waɗanda sun yi da kyau, amma akwai waɗanda kullun sai a mika yatsa cewa kamar su dizani a ce ai da ta yi zata ta yi kaza. Kina ga kamar me ya kamata waɗannan mata a wannan karo su kauce saboda su fita daga irin waɗannan zargi da ake cewa ai dama an baku amma kuma ba ku aikata abin da ya kamata ba.
To wannan kamnanin amma an ce wake da yake ba ta duka ko ba haka ba, amma mu muna bada muna sa bege cewa wayannan mata za su fidda mataye a kunya, za su yi aikin su sakani da Allah, ba za su yi irin wayannan halaye da yasa ake zargin mata da shi ba. Ko da shike ana zargin mata amma kin san cewa ko mazan ma haka din ne, amma mu dai mata an san mu dai da hikima, an san mu kuma da kulawa. So ina kira ga wayannan mata su yi aikin su sakani da Allah, an san cewa sun kware ne aka ba su wannan matsayi, so su yi aikin su sakani da Allah su fidda mata a cikin kunya, ina ganin zai taimaka.
To a Hajiya, barin dawo gare ki. Idan kika duba wani lokaci addini yana taka rawa sosai musamman game da abin da ya shafe su, wani lokaci idan aka ce a ba mata ƴancin su, maza sukan fassara shi akan cewa muna neman daidaito ne tsakanin mata da maza. Kuma wani lokaci sai kiga ana kawo ayoyi musamman cikin ƴan kwanakin nan, ana ta magana akan wani shiri da ake a tashin Arewa 24 waɗanda mutane malamai ma sun fito, kowa yana bada nashi bahasi akan abunan. Kina ga kaman su ministocin nan daga can sama ta wace hanya za su bi su domin su isar da sakonsu ga mata musamman a ƙasa na karkara?
Gaskiya na ji daɗin wannan tambaya da ya zo gare ni, kuma zan iya kawo tsokaci na kaɗan a ciki gami da addini da ake sako mata a ce kin yi baki ba. Wallahi ba inda zai kai mu. Mace mai tsoron Allah mai tsoron Allah ne, mace mai addini mai addini ne. Akwai wanda idan za ta kwana a coci, gobe in an nuna abin da take sai ka gudu. Kuma akwai wanda idan ta kwana a masallaci, gobe in an nuna abin da take sai ka gudu. To gaskiya zan iya ce mazan da suka ajiye mata sun san wa suka ajiye. Kada a dinga tauye mu iya mace ta san tarbiyyar da iyayenta suka bata, kuma da tarbiyyar da ita ma za ta bai wa mijinta. Akwai matsalolin da idan ya taso sai a ce kai yaushe mace za ta yi wannan, yaushe wata Allah ya sitira kai, ko kuma akwai wani abubuwan daga an fara ganin mace kin taso sai a fara dannar da ke a ce to wannan karuwa ce, ko kuma ta fara bin maza, ko kuma ta fara karuwanci. Babu irin kage da sharruka da ba za a fito a dangana ta da shi ba. Take in ba jajirtacciya ko wanda Allah ya tsaya mata ba, take sai ki gani ta samu karewar zuciya, abinda ta dauko ta yi sai ta gagare yin shi. Kuma akwai abubuwa da dama mata suna ba da gudumawar shi a ƙasar nan wanda mace za ta bayar wallahi fiye da namiji. Kuma idan aka ce za a duba a hanga, mata sun fi maza tausayi, mata sun fi maza jin kai. Na faɗi wannan maganin a ko ina, kuma ina sake faɗan shi. Kamar yadda nake faɗa, waɗannan mata da aka ba su, su samu su fitar da matan da suke ƙarƙashin su kunya, su yi abin da ya dace, su yi abin da za a ce eh lalle waɗannan gwanaye ne a cikin tafiyar mata da kuma jin kukan mata, su yi abin da su mazan da aka sauke ko kuma mazan da suka samu wannan mukami a baya, su yi abin da za a ce eh lallai waɗannan sun yi abin da ya dace, kuma sun ji kukan mata, kuma sun isar da saƙon mata a duk inda yake na birni da na ƙauyuka. Za su samu nasarori da dama ba a nan ƙasa ba, har gaba za su samu cikin yardar Allah.
Madam Hannatu, bari dawo gare ki. Kamar yadda na tambaye ita Hajiya Rashida, wani lokaci akan samu addini da waɗansu al'adu waɗanda yake kusan za a ce tauye haƙƙi ma mata, ba barin su yi walwala a bangaren Christianity. Me kike ganin akwai abubuwan da ya kamata ta yi da waɗanda bai kamata ta yi ba?
To, nagode. Wannan tambaya yana da kyau sosai. Domin a gaskiya a cikin littafi mai sarki, Allah ya halice mace da daraja kamar yadda ya halice namiji, kuma ya raba ayyuka da mace za ta yi da wanda miji zai yi. Kuma bai nuna cewa mace tana da kaskanci a gaban Ubangiji ba. Allah ya yi ta da daraja, ya yi ta kuma domin ta taimaka wa mijinta. Sai dai abin da muke faɗi a nan shine bai kamata namiji ya bar aikinsa wa mace ta yi ba. Shi yasa yana nawayawa mata sosai. Kuma mace miji da ya gane daraja da kuma ya gane littafi da kyau, zai daraja matarsa. Ya san cewa Allah ya bashi ita domin ta zama mataimakiya mai dacewa ne da shi, ta taimaka masa. To amma so da yawa ina ganin rashin ganewa ne ya sa wasu maza suna ganin kaman mata abun banza ne, za su yi abin da sun ga dama da su, amma ba haka Allah ya shirya tun daga farkon fari ba.
To, kafin mai sallama da bakin namu, za ku ji shawarinsu ga 'yan uwansu mata kan abin da za su iya yi na kashin kansu. Kada kuma ku manta ku tari shirin kallabi ranar Lahadi da karfe 9:30 na yamma a Agogon Najeriya, shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Rashida Usman Yahaya, shugabar kungiyar zaman da lafiya ta mata a karamar hukumar Basa jihar Plateau, da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jihar. Sai wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balewa daidai da sautin shirin. A madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya.
To ma dalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To, a takaice, kasar Gabon mai arzikin man fetur da ke gabar teku a tsakiyar Afirka ta ja hankalin kasashen duniya yayin da jami'an soja a kasar suka ayyana kwace mulki a wani abu mai kama da juyin mulki a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi a gidan talabijin na gwamnatin kasar ta yiwu ita ce babbar barazana ga mulkin gado na kasar. Lamarin ya kuma bayyana irin gwagwarmayar mulkin da aka kwashe shekaru ana yi. A gefe guda kuma, Amurka na bin diddigin abubuwan da suka faru a birnin Libreville na kasar Gabon, a cewar Fadar White House a jiya Laraba. Sa'o'i bayan da jami'an soja a kasar da ke yammacin Afirka suka kwace mulki, Fadar White House ta kuma kare kudurorin Amurka a Afirka bayan da aka tambaye ta ko guguwar juyin mulkin da ake yi a yankin alama ce da ke nuna Washington ta kawar da idanta daga nahiyar da ke da arzikin albarkatun ƙasa. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki akan Rasha a jiya Laraba. Ta yi wannan shine hari mafi girma da Kiev ta kai a ƙasar ta Rasha tun bayan barkewar rikicin da aka shafa watanni 18 ana yi tsakanin ƙasashen biyu. Jiragen saman na Ukraine sun auna yankuna 6 na Rasha ne, inda ɗaya daga cikinsu ya taɓa wani filin jiragen sama a kusa da kan iyakar Rasha da Estonia da Latvia. Jirgin sama mara matuki ya haddasa gagarumar gobara tare da lalata wasu jiragen jigila na yaƙi na IL-76 guda hudu waɗanda za su iya ɗaukar manyan injina da sojoji, abinda kamfanin dillancin labaran TASS na Rasha ya ambaci jami'an agajin gaggawa na faɗa kenan.
To, masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na safiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon GMT da Ghana kenan, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawarmu da Farfesa Bobe na Maiwa. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga Ikkilisiyar Ekuwa a Bauchi domin rasuwar tsohon sakataren DCC Bauchi, Reverend Ibrahim Muhammadu, wanda ya rasu a ranar Talata. Za a kuma yi jana'izar shi a gobe Juma'a da karfe 9 na safe bayan addu'o'i a Ekuwa 1 a Bauchi. Allah ya ba iyali hakurin jure wannan rashi. Yanzu a madadin Maryam da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umurni, da ma injiniyan mu na wannan safiyan Mr. Cummings, Baba Yakubu Makirin ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya. Assalamu alaikum.